Alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk wata rana kamar ta yau Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 2 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan demokradiyya yayin da Najeriya ta cika shekaru 59.
A zo a siye shi din nan, in an siye shi abinda ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi yayi shekara hudu kuma yana tagumi, yana da na sani akan irin tsarin shugabanci da ake mishi, saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mishi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zabe.
Kai ce Aisha, muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sannan yau filin naku ne, za mu bude muku layi da mun ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an danna alamar karawa wato plus kamun a jero lambar.
Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Muhammad wakili dan siyasa Shu'aibu Mungadi mai nazari da fashin baki akan al'amuran yau da kullun, sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar masanin tsarin mulkin kasa kuma mai shari'a.
Barista, wannan bayani da aka yi na zancen demokradiyya da yanci na zabe, a ina ne shin dan kasa da yake zabe ya kamata ya samu yanci idan mun kai la'akari da kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi?
To idan aka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1, to dan kasa shine wanda yake shugabanci yana a hannun shi, domin shine gaba daya aka bashi dama ta yi amfani da katin ƙuri'a shi ya canza ko kuma ya jaddada shugabancin da yaga ana yi mashi na daya kenan. Sannan na biyu kuma dan kasa shine wanda yake da dama ta tun farko ya rika bullo ma da tsare-tsaren me mane ne yake so. To har yanzu a Najeriya ba mu kai wayewa ta yanda yake idan mutum ya zo ya ce ku zabe ni, al'umma za su hada kansu su ce ga bukatun da muke da su a waje kaza, muna da bukatun ka zo kai mana alƙawarin in mun zabe ka za kai mana, ka zo ka yi alkawari ka sa hannu ta yanda yake idan ka kasa ko da yake dai akwai shi a rubuce da cewa za a iya jawo ka ka dawo a matsayin wakilcin da kake ma jama'a, to amma a aikace abu ne mai wuya wannan, dole dai in kuka zabe shi ya riga ya tafi kuma har kuka kasance ya zo ya amfani da kuɗi, wato idan ya yi amfani da kuɗi din nan ya riga ya gama sai ruhin ku. To dalili kenan da a Najeriya abin takeici ita ce kawai ƙasa a duniya ranar zabe zaka ga mutum ya samu kanshi ganye wai shi abin saidawa ne. A zo a siye shi din nan, in an siye shi abinda ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi yayi shekara hudu kuma yana tagumi, yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mishi.
Kenan ya sai da yancin
so ya yau, wato ya sai da yancin shi, saboda sannan jahilcin an san wannan dan karas da ake gita mishi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zabe. Sannan kuma ƴan Najeriya su sani cewa ba wani wanda zai zo ya iya gyara muku tsari wanda yake a shugabancin kasar nan in ba ku da kanku kuka hada kanku ba. To ƴan Najeriya kuma ba su da hadin kai. Hadin kai kawai da ƴan Najeriya ke da shi shine akwai hadin kai na talauci, akwai hadin kai na yunwa, akwai hadin kai na rashin tsaro, akwai hadin kai na rashin aikin yi, sannan akwai hadin kai na komi aka jefa musu su yi inar rididdi suna taka kansu.
mun gadi muna da hadin kai a wannan kasa ko ba mu da shi
to ai ina ganin waɗanda suka kafa Najeriya ko suka shata ta suka ce wannan bakin daga nan zuwa nan shine Najeriya dama ba su kafa ta domin a samu hadin kai ba kuma ba a taba samu hadin kai Najeriya ba ko da dai tunda aka fara mulki na yancin kai bayan an bada yancin kai a Najeriya siyasa farko da aka yi an gane cewa kowane bangare na Najeriya ya fito da nashi tashi jama'iyya wanda wannan bangaren kawai ke da ita da haka an ka fara siyasar Najeriya jama'iyyar NPC babu ita a kudu NCNC babu ita a arewa UPN babu ita a arewa babu ita a kudu Yarbawa da tasu Ibo da tasu abin nan saboda haka dama ba a fara da hadin kan ba kuma dama Najeriya ai ba guda bace al'ummar ta ba iri daya bane kowace al'umma tana da nata al'ada suna da inda addinin da yafi karfi a wajensu suna da tasu hanyar rayuwa har da yanayin kasa ma daban-daban to irin wannan da aka tsara dai Turawa suka zo suka ce ita ce Najeriya yana da wahala kace an samu hadin kan da za a zama guda yana shi yasa har kusa ga yau siyasar da ake kanta wannan tsarin da aka faro da shi har yanzu shi dai din ne tsarin da siyasa ta kowane bangare ta bangaranci yanzu siyasar Najeriya ta koma ta bangaranci ta koma akan turba addini sai ta koma akan turba kabila haka ake mulkin Najeriya haka siyasar Najeriya ta faro haka take har yanzu duk da zamanin mulkin soja da ya kamata a ce soja yana kallon kasar Najeriya a matsayin kasa daya babu bambancin komai to duk da lokacin na dan da aka yi na sojoji na mulki sai da aka yi shi kan bangaranci da an dora shi kan turba addini da kabilanci saboda haka akan wannan hanya ake tafiya har bisa ga yau duk wanda yake tunanin Najeriya tana kanta hade yake ko tana da hadin kai abin nan da ake cewa unity to yana gani yana wasa da kalmar nan ta hadin kai kila ko dai yana yaudarar kansa ko yana so ya yaudari jama'a cewa Najeriya kai hada take lokacin da ake kasa daya al'umma daya akwai su Malam Aminu Kano su Malam Aminu Kano sun ce Najeriya kasa daya ce amma kowa ya san gidansu magana Aminu Kano kenan kuma haka take ko ina ko yanzu kuma haka take saboda haka idan mun ga lokacin da Jonathan ya zama shugaban kasa misali nan kusa mun ga su waye ke tare da shi a fadarsa wani bangare suka fito su waye ministan kaza wani bangare suka sai kowane shi ma Buhari yanzu ya hau kowa ya gani sai da kaza ministan kaza da kaza wasu suka rike aka zabo wani kaza da kaza to haka take tafiya don haka hadin kan Najeriya yana tafiya a haka akwai bangarorin da idan ba a musu daidai ba zaka ji sun koka wasu bangarori kuma zaka ga an ba a musu daidai ba su yi shiru suna jiran lokaci saboda haka hadin kai a Najeriya cewa kanta hade yake to wannan ba daidai bane
to barista barin zo gare ka ta ya zamu iya magance wannan al'amari ne kam domin a yanzu gashi mun yi bayanai da dama kalubale ce a gaban yan Najeriya ya zamu yi magance wannan batu na rashin hadin kai
na daya sai an samu jam'iyyun siyasa
yanzu
muna da kungiyoyin siyasa ne kuma muna da yuyuyu ne amma ba mu da kwarara saboda a yanzu
magamu da su ce sai
muna da su dai ba yawan ba kwarara misali in dauki jam'iyyu manyan jam'iyyu masu girma jam'iyyar APC da PDP bari in dauke su in maki dan misali dan kadan waɗannan jam'iyyu din babu ɗaya wadda take da reshi a matsayin matakin mazaba wato ward an yi gini ne daga sama aka yi ƙasa wanda jam'iyyu ya kamata daidai da sashi na 221 zuwa 229 na tsarin mulki su fara shuka ne daga ƙasa ta taso jalakawa su hada kuɗi su kafa ofisoshi na mazaba daga nan a zo maza karaban hukuma daga nan a zo jiha haka sama idan ga za ka kata maza ba aka ga tayi daga nan ka zama wakilin jam'iyya ka zo ka shugabanci jam'iyya a matakin karaban hukuma in ga za ka tayi ka zo jiha haka yi sama to amma yanzu duk wanda kika ga an zabe shi a matsayin shugaban jam'iyya ta sama daga shugabanci na ƙasa to zaki ga gaba ɗaya kila a mazabin shi ma ba san shi ba na biyu kuma ana zabe ne wanda yake an maida shi kamar jari shi ya sanya in zaka yi takara ba cancanta ka ko asalinka ko kyawawan ɗabi'unka ake nema ba a'a wane ne ke da miliyoyi kaza da zai sai form na tsayawa takara so shi yasa zaki ga da an gama zabe din sai ki ga shugabannin jam'iyyun ma suna zawarcin wanda aka zaba a matsayin kai kana uban jam'iyya sai ka je kana zawarcin danka ya baka mukamin minista ko wani mukami kan gaggirma ya fadi an yi baban rodo kenan to saboda haka daga nan sai ki ga da an gama zabe sai ki ga maimakon jam'iyya ta zama uwa wadda take da tsare-tsaren manufofinta abinda ake kira manifesto ko kuma akida wanda duka jam'iyyun biyo ba su da akida to sai ki ga maimakon wannan sai a juya sai a rika yin tumasanci ga waɗanda suke ƴaƴan jam'iyya da suka hau kujerun alfarma sai ki ga an juya ana yin taro ne a gidan gwamna ko gidan shugaban kasa an dauko wani suna wanda babu shi a tsarin mulkin duka jam'iyyun nan wato leader of the party an dora a matsayin shugaban jam'iyya wanda kuma babu shi an dora mu shugaban kasa ko kuma gwamna a je gidan shi nan ne ake yin taro ki ga shugaban jam'iyya yana kallon bakin mai alfarma gwamna ko mai girma shugaban kasa ki ga yana kallo da ya ga alamar zai murmushi sai ya fara taba hannu ba tare da ya san me yake murmushi ko dariya ma zai yi ko tsuke baki zai yi ba to wannan tsari ne na yaudara tsari ne wanda yake tun farko bai taho tsari wanda yake daidai da tunanin yaya demokradiya za ta tafi ba shi yasa ya kowa yana shiga ne a matsayin jarin me zan samu ɗan majalisa suna cin karan su ba babbaka ana da zargin da ake da shi cewa su suke dauka albashi mafi tsoka na duka ƴan majalisa da duniya amma ba wanda ya iya magana ba wanda ya iya ragewa ba wanda ya iya hanawa saboda me kai kanka da zaka nemi ka kawo musu tarrake ka hana in an bincika sai a ga kai kanka ma a ringizo kake yi kai ma a taka kujera to sai kiga an rasa ma wane ne zai shugabanta yayi limanci na demokradiyyar Najeriya balantana har shi ma mu ya san cewa domin shi ake jan wannan sallah
to mu zo ga mai fashin baki mun gadi ta yaya shin wai za a iya samun daidaito har kasa ta tafi yadda ya kamata a bisa dokoki a siyasance
to a siyasance kamar yadda barista ya fada sai lokacin da talakawa suka fara gane cewa yaudara ake masu suka zo suka karbi mulkin nan ya zama karfin mulki ya koma hannun talaka shike sawa shike fitarwa idan kan talaka ya waye ya san da haka to lokacin za a samu daidaito amma a halin
20 ake demokradiyya Najeriya yanzu ta shekara 59 har yanzu kawunan ƴan Najeriya ba su waye ba mugadi
America da ta kawo wannan demokradiyya ta shekara wajen 200 tana demokradiyyar nan kawunan
200 masu yawan shekaru
to kaga ta kuma har kusa ga yau akwai dan sauran burbushin duhun kai har yanzu a wasu sassa na America game da zabe
domin ne Najeriya
idan kika tuna lokacin da George Bush yayi takara ai ya faɗa akwai guraren da har yanzu ba a faɗi sakamakon zaben su ba kuma a America kenan saboda haka abin yaudara wato matsalar Najeriya ta faro ne tun daga kikkiro jihohi nan ne aka fara samun rarrabuwar kai lokacin da ana northern region eastern region western region lokacin nan duk wani dan arewa sunan shi dan arewa northerner ne babu dan arewan wukari ko dan arewan binuwai ko dan arewan sokoto northern region lokacin da ana western region bayaraban ekiti da bayaraban lagos da na oyo duka su kishin wannan yanki suke
dukkan
yanki to tunda aka fara jihohi nan aka fara raba kanun jama'a sai zama kowa yana cewa shi dan local government kaza ne dan jiha kaza ne dan kamin ka zama dan arewa sai ka zama dan local government kaza dan ward kaza dan local government kaza dan state kaza sannan ka zama dan arewa kuma in ka zama dan arewa sai ka zama dan arewa northwest ko north central ko north east kaga tun na an riga an fatattaka maka kishin yankin da ka fito sannan siyasar nan an fara ta ita ma wato ta lokacin da take samun ci gaba ɗan siyasa sai suka fara gogewa sai yaudarar ta fara karuwa sai aka fara tun ana bar matalaka dan wani bangare na karfinsa sai aka kwace karfin gaba ɗaya yanzu da zarar mutum ya zama gwamna shike nan siyasa wannan jiha ta kare ta koma hannun gwamna wani talaka wani dan siyasa wani ma shugaban party ko wani abu duk babu shi gona ka nada shugaban party wanda yake so gona ke nada chairman local government gona ke nada da commissionerin shi nada kwane ne duk da wanda zai zo majalisar dattijai ko majalisar wakilai ta tarayya gona dai in gona baya son ka kamanta da wannan kujera ba za ka samu ba saboda haka yanzu abin nan da ake cewa da turanci the winner takes all so mun koma can baya ana yi gaba amma muna koma baya domin can baya mulki ya fara ne na nuna karfi to mulkin nuna karfi ya sake dawowa gwamnati shike da karfi shi yasa kike gani idan za a zaɓa local government duk jama'iyyar da ba ita ke da mulki ta kafa gwamnati ba to yana da wahala a ce ta samu chairman na local government cha gwamnan nan shike sa hannu duka ya mamaye ko ina to kuma jama'iyyar da ke rike da shugaban kasa in ba wannan karo da aka dan samu aka yi talakawa suka yi juyin mulki ba don wannan mulki na Buhari a Najeriya kamar juyin mulkin talakawa ne to in ba da talakawa suka yi irin wannan ba to da za a samu talakawa su ci gaba da haka da wani mutum ba zai zauna sai ya ji bariki ya koshi sannan ya zo kauye idan da in ya shigo kauye ba mai ganin fuskar sa ya rufe da glass in an gaida shi baya karbawa amma idan zai yi hoto na fasta sai ke ga yayi hoto yana dariya yana murmushi an yaudari talaka tun daga fasta aka yaudara talaka mutumin da ka sani da bakin rai sai ya dawo yana maka murmushi a fasta a hoto sai ka je ka manna a gidanka
jama'a lokaci ne da zamu bude muku layi kada ku manta lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 amma kafin mu bude ku shakata da wannan wakar
idan burinka ya taka marka shuka mugunta idan ka shuka ai dole ne ka je girbita ai idan baka nan ya dan ka za ka je girbita abunda ka girma wannan ba za ya zarce ku ba ba balle walle bana ka dauke ka ba kiriya kiriya dauke ne magana go ba ba mu ne ba akan jagora anake mutu wannan dai nawa ya mata kau dare shi ba ba sauran zuwa idan yayi cuta ubangiji ba zai kyalewa namana nan azalumai wasa kaucewa haka haka walle walle mana ka dauki ka ba kiriya kiriya dauko ne magana go ba ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya tsaron mama ba shugaba mara kirki ba za ya samu alkhairi ba shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba shugaba mai kiriya walle walle mana ka dauki ka ma kiriya kiriya dauko ne magana go ba ba mu ne ba daga mai yankaya da sharri dan ya cuci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mu gune
to masuraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kuma kirin mu na farko ya shigo wake kan layi to malam Lawal Musa wani eh me zaka bayyana game da maudu'in namu na yau
demokradiya a shekara
59
ko dai mu ce Najeriya a shekaru 59
to a gaskiya abinda dai aka bayyana shine rashin ainihin kulawa da kuma samun shugabanni nagari domin ita Najeriya inda a ce shugabanni nagari mun same su ana samun su
to amma baka gani cewa Musa baka gani cewa mu ne muke mu muke zaben shugabannin da suke mulkan mu tunda demokradiya ne za su zo su yi takara sai a zaɓe
kaman dai Lai Malam Musa ya goce
ruwan da da
to amma dai ga wani kira nan yana shigo mana daga jihar Plateau assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to malam ya sunanka
sunana Abdulwadud Adam
to malam Abdulwadud Adam menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
to ra'ayina dai shine talakawa inda mu yi zaɓe mu sai mu zaɓi mutum na gari ba don kudin shi ba ko ba don ya fito gidan wani babba ba
to malam Abdulwadud kana kan layi
na kan layi
yawa to baya ga haka kuma fa
bayan da haka kuma su shugabannin mun zabe su ne su sai su yi abin da ya kamata.
To kana ganin zamu ci gaba, kana ganin akwai Mala Abdul Wadud kana tare da mu?
To da alamu mun rasa Mala daga Zamfarawa ke kan layi.
Shi ma dai kamar layin ya goce. Yau network dai na hali.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna layin a bude yake. Masu raro kuma maudu'in namu shine akan cikar Najeriya shekaru 59 da samun dimokuraɗiyyar kai.
Kuma yaya kuke kallon demokradiya? Amma kaman ga kira na ya shigo mana daga Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, ina wuni?
Ina gajiya.
Alhamdulillah, ya aiki.
Alhamdulillah.
To wace kan layi?
Na kun jama'a kuna magana da auditor na kun jama'a guda kiran ka da labarai ta jihar Sokoto. Umar Bello yana kiran ku.
To ka ji maudu'in namu ne?
Eh, na ji maudu'in ka. Gaskiya kamar yadda akan ci gaban Najeriya ko kuma inda ke ka da tsare samun ujin kai da ba a samu abin da ya kamata ce an samu ba. Duba da irin lokacin da muka samu injin kai a kasashe waɗanda muke tare da su daidai yanzu sun wuce mu ta hanyar demokradiyyar ma sun yi mana cincin kau, sannan kuma ya hanka duba har ga ci gaba shi ma sun yi mana cincin kau. Gaskiya akwai buƙatar har yau gare mu talakawa na ƙasa a lokacin zaɓuɓɓuka in suka zo to mu dibi cincin ta kan mu dibi ci a jam'iyya kaza ko ɗan jam'iyya kaza don da yawa. Matsalolin da aka samu saboda irin a ce jam'iyya kaza ita a hitatta wata gaba hitatta ba, akwai ƙananan jam'iyyu masu tsaye da 'yan takara na gari amma ni ba mu zaɓen su. To gaskiya wannan kalubale gare mu na da fatan.
Mun gode sosai Malam Umar.
Da to yayi mai magana Umar Bello.
Yanzu kuma ga kiranmu na gaba daga jihar Niger. Wake kan layi daga jihar Niger?
To kuna tare da Yusuf Kindi Niger State karamar hukumar Faikoro.
To ka ji maudu'in namu na yau, menene ra'ayinka game da
dan? Na ji maudu'in. Amma ana da ganin gaskiya hadda laifinmu mu talakawan.
Haka.
Domin mafi yawa musamman zaɓen da ya gabata na 2019 ana samun masu sayan ƙuri'u, mutane suna sayar da ƙuri'unsu ba su tsaya su zaɓi shugabanni waɗanda za su yi masa adalci ba. Suna sayar da ƙuri'unsu. To kin ga tabbas gaskiya mu ma muna da matsala. Ya kamata mu gyara sannan su ma shugabannin za su gyara mana. Fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu shugabanni na gari.
To amin.
To har yanzu dai
kin ji maganan da masu saurare suka kin ji ra'ayoyin
muhimman batutuwa suke tabowa
domin to sai da Qur'an nan dai, sai da Qur'an nan dai.
Idan kana gani cewa talauci ya dame ka, to talaucin da zaka shiga na wayannan
shekaru hudun nan
zai fi wanda kake ciki a da an baka mai da hankali ba.
To ga kiranan na shigo mana daga jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To malam ko zaka dan matsa daga akwatin rediyon naka?
Okay, ina magana.
Yawa, to ya sunan malamin?
Muhammad Sama'ila Kalkara Gombe.
To malam Sama'ila, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Ya kake kallon tsarin demokradiyya bayan Najeriya ta shiga ta cika shekaru 59?
Eh, gaskiya mun samu ci. Lura da zaɓen da aka da Buhari na farkon nan. Ki duba talakawa sun ce maka da hadda kudin sun ce maka sun ba shi ta hanyar kati da yana ta mu zabe shi kun ga idan ana son mu haka ko da yaushe a cikin talakawa sun duba sun duba wanda ya tashi zabe shi kun ga kullum ana son mu ci gaba ba ga san kin mun ci gaba zaben Najeriya a yanzu haka.
To wani irin gudunmawa ku kake gani kuma matasa za su iya badawa wurin ci gaban demokradiyya?
Eh, kullum matashi abin da ya kamata da farko tun nan shi ne karatu. Sai ka tuje ga cewa ya da mutane take kuma zai kuma da biya. Idan mutane da karatu ba zai gane cewa ya ake biya da demokradiya ba. Amma idan ya karatu sai yi ya abin yake nan ne zai gane cewa ya demokradiya take shi abin da ke biya hanya tabbata na matashi.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka.
To yanzu kuma kiran mu na gaba daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga jihar Bauchi?
Awa alhamdulillah, sunana Muhammad Dan Asabe Zadawa daga mai sauƙaƙar hukumar jihar Bauchi Najeriya.
To ka ji maudu'in namu na Najeriya ta cika shekaru 59, yaya kake kallon waɗannan shekaru, an ci gaba ko baya?
Kwarai da gaske alhamdulillah, Allah ya kara mana wasu shekaru masu albarka mu ɗan Najeriya sai mu gode Allah da ma ƙasar take dinkula guri guda saboda matsalolin rashin rashin haɗin kai da kuma rashin kishin ƙasa
to ta yaya za a shawo kan irin wayannan matsalolin
yawa to sai mu koma baya ga batutuwa na kishin ƙasa wanda za a cusa ma ƴan ƙasa kishin ƙasa tun daga matakin makarantu tashoshin mota garuruwa kananan hukumomi da dai sauran makamantansu
haka
yawa bayan mantawa a lokacin da muke kananan makarantu na primary akan samu mi ta rera taken Najeriya da faɗin ma'anoninta da me da shauransu
sosai
amma yanzu duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi gaskiya dole mu koma ga kishin ƙasar mu mu yi kishin ta manyanmu da kananmu
to ni ina da tambaya gare ka kai maganan taken Najeriya
yawa
to ka san alƙawari ne ka dauka duk sanda ka rera taken Najeriya ka san alƙawari ne
kware da gaske su ma shugabanni ya kamata su san alƙawari ne ba wai kawai iya lokacin rantsuwa ne suke alƙawari ba tun daga irin wannan rera taken kasan nan alƙawari yake kuma alƙawarin nan babban abu ne gaskiya an saki nan ma wata matsala ne take faruwa kai alƙawari ka zo ka kake kake ba kuma kalamin abu bane gaskiya
to ta yaya kai kake dauka wannan alƙawarin nan
yawa to ni yadda nake dauka kai wannan alƙawari a ni na wani bangaren kai na a matsayina na dan kasa na farko dai ina yin abubuwa bisa tanade don doka wanda dokoki na kasa suka wannan ban wuce iyaka hello
baka dan kashe wani lokaci
dan yadda dan gida haka dan gefen titi
ba
wadan masaran nan
bane ba na gasa dan gida ko sai da ita ko menene da shauransu ainihi na yi aikin gwamnati na kai garita saboda a lokacin da nake aikin gwamnati ko kin ga akwai batutuwa na kabiya haraji na kasa ne da shauransu
haka
bangaren biyan haraji nan ma'aikatan gwamnati ne kawai mai yiwa da manyan kamfanoni ke biyan haraji na kasar ma gaba ɗaya mutane sun kishi bi a business da yawa waɗanda ba a registering dinsu wanda kuma ya kamata a ce business da dama sun kai ga a yi registering dinsu domin biyan harajin gwamnati ba a yi kwanan nan gwamnati ta kullo da wani shiri na VAT ko batun kara kuɗi na harajin VAT mutane suke ta ce ku ce a kai wanda kuma ya kamata a duba cewa irin ƙasa ba ta ci gaba ba tare da irin wayannan nau'o'i ka na haraji ba
haka yake mun gode kwarai da gaske malam Muhammad da to a cikin ga ya dago muhimman batutuwa
gaskiya kuma
yayi maganan haraji
gashi maganan kishin kasa
kwarai da gaske
kuma ti nake matasan mu ne yanzu ma basu fahimci me ake nufi da wannan taken ba ma'anar taken wasu ma basu iya rerawa ba
ina kuwa
kin ga a da duk makarantar da zaka je ko wata ma'aikata sai kaga tuta yana akwai tuta
musamman ma na gwamnati
to amma yanzu gaskiya yana da wuya ka je wani guri ka samu tuta yana an rataye tuta
kuma masu ruwa da tsaki sai magana kan wannan batu suka ce wannan gwamnatin wannan shugaba Muhammadu Buhari kaman juyin mulkin talakawa ne
eh za a iya cewa haka domin su talakawa da kansu suka rika tara taro da kobo da sisi din me
aka fita kuma aka jefa ƙuri'a kuma aka tabbata cewa an yi shi bisa doka
to da a ce za a rika yin haka duk wani lokaci da muka ga wani abu da bai dace ba talakawa su fito su yi magana idan aka zo lokacin zabe kamar yadda masu fashin baki suka tattauna a cikin zauren nan kada a zabi mutum domin ya fito ya bada kuɗi
ko karas
karbin kuɗin amma kai abin da ya dace ko karas
to ni kuma dai ina ga ina so in ji hankalin jama'a akan cewa tsarin demokradiyya karfin mulki a hannunku yake ba a wurin shugabannin bane daga wurin ku ne
to amma dole sai mutum ya
mafi ka'ida
menene demokradiyya ya kamata ilmantar da matasa wannan demokradiyya menene tsarin ya yake ne ya kamata a yi menene na kin yi rawar da ni zan
taka da gaske ilan za mu tattauna kan wannan batu nan gaba insha Allah to masu sauraro annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Aisha Ma'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya Da mai yin karya da sharri
dan ya cuci mutane nan so gune ko in kira shi ban kaura ne kace mu gune bacin azalimi sauna ne ba ma amince azalimi ha jagora